الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين دعوة مسلمي منا وجونا قيسوا مسلم شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملاودي يا الله دي هذا مو درسنا الذي 40 دبير cikin darusan littafin Umdatul Fiqh na Ibn Qudamah Al-Maqdisi Allah ya masa rahama wannan masallaci na Anas bin Malik anan Bauchi yau daya ga watan Rabiul Awwal shekara 1442 bayan hijira wanda kuma shine 20 ko insha Allah 18 ga watan 9 ko 10 18 ga watan 10 shekara ta 2020 miladiya wanda yake karba da bashi shi yake lissafin kwanan wata jiya mun karanta kitabul du'a yau zamu tashi kitabul li'an babi ne mai muhimmanci dangane da ma'aurata maza da mata babin li'ani li'ani abinda ake nufi da shi shine matsala ta zargi tsakanin miji da mata akan alfasha ta zina galibi idan mace ta zargi miji da alfasha ta zina al'amarin da sauki tunda igiyar auren ba a hannunta yake ba kuma shi a waje yake yawan al'amarin sa don haka samun tabbas akan al'amarin sa yana da wuya ta bangaren ta amma namiji tunda ita koyaushe a gida take samun wannan al'amarin ta bangaren ta da hanyar da zai iya bayyana yafi yawa sama da na namiji ya iya bayyana sannan kuma igiyar auren a hannunsa take dama shi ya auro ta ta zo gidansa ba ita ta auro shi ya zo gidanta ba kuma tana zama karkashin sa ne don haka shi yasa in aka samu zargi daga bangaren sa akan ta yake fin muni sa'annan kuma galibi an fi samun matsalar namiji ya iya ha'intar matarsa sama da yanda za a samu mace ta ha'inci miji ya kuri maza ga muku gaskiya da wuya a samu mace matar aure ta yi zina amma da yawa ana samun maza su yi zina to shi yasa al'amarin sai aka fi tsanantawa a can an fahimta saboda a toshe kofar da namiji zai iya yin sa cikin sauki haka kawai zargi matarsa shi yasa sai aka kawo dokoki masu tsauri in mutum yace zai yi ana fahimta sannan kuma don a toshe kofar da yawa za a iya samun namiji haka kawai ya ta zargin matarsa to sai aka sa hanyoyi masu tsauri wanda in mutum yace zai bi to akwai wahala a cikin su wannan shine babin li'ani an fahimta a cikin wannan babi zamu ji abubuwa da yawa dangane da hikimar musulunci akan wannan hukunci na li'ani sannan kuma in ya kama yaya ake yi sannan in an samu an yi me zai biyo baya dangane da auren su ko da ko cikin da aka samu wanda yake da irin wannan zargin an fahimta ko don haka zamu karanta sannan mu ji bayanin da yake ciki insha Allah bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المصنف رحمه الله كتاب اللعان إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعذير إن لم يلاعن ولا يعرض له حتى تطالبه واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا ويشير إليها فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها ثم يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فإن أبى إلا أن يتم فليقل وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت فيه امرأتي هذه من الزنا ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل فإن أبت إلا أن تتم فلتقل وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه سواء كان حملا أو مولودا ما لم يكن أقر به أو وجد منه ما يدل على الإقرار لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللعان بياني مي فادي دنگاني دا لعاني إذا كذب الرجل امرأته البالغة العاقلة إذا مجي يجي في ماترسا وانما ماتر كما تزم بالغة مي حنكلي الحرة كما تزم اياتي بابي وابا العفيفة كما تزم كاممي ياتي باما زناتي ابا المسلمة كما تزم مسلماتي بالزنا اما يجي فيتا دزنا لزمه الحد ya doro akansa sai an masa haddi saboda tsare mata mutuncinta don kasancewarta matarsa ba zai zarge ta haka kawai kuma ya sha lafiya ba sai an yi masa haddi illam yula'in matukar bai yarda cewa zai yi li'ani ba ko dai yayi li'ani ko kuma a masa duka irin na bulalar wanda ya kazafi wa in kanat zimmiyatan amma in ta zama ba musulma bace tana cikin ahlul zimma ce aw amatan ko ta zama baiwa ce ba ya ba fa alaihi ta'ziru illam yula'in to nan ba za a ce sai an yi masa haddi ba idan ya zarge ta sai dai a yi masa horo na ladabi irin na kotu ta hanyar ta'ziri amma ba za a masa haddi na bulala 80 ba ولا يعرض له حتى تطالبه كما ba za a gabatar da shi akan za ai mata haddin ba ko kuma a gabatar da shi akan ai li'anin hatta tutalibahu sai dai in matar ta nema akan ai haka amma musamman dai magana akan haddi ba za a ce haka za a mata ba sai in matar ta nemi haƙin ta akan gashi yana zargin ta don haka ko ya kawo shaida ko kuma a mata hukunci واللعان ذا يدعي اللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه شنو متم يفداء قبان شو قبا كو وكيل شو قبان القالي كنا أشهد بالله إنا شيداوا دسونا الله إني لمن الصادقين فيما رأيت بهم فيما رميت بهم رأتي شواني إنا شكما سبتكيا شكما abinda na jefi matata da shi hadihi wannan matar tawa minaz zina abinda na jefe ta da shi akan zina wa yushiru ilaiha kuma ya nuna ta yace ita wannan fa in lam takun hadiratan in ta zama ba ta wurin za a yi hukunci ne da ita ai akan ta alhali ba ta nan a wurin sammaha sai ya ambaci sunanta wa nasabaha kuma ya faɗi danginta wance ƴar wane wanda aka fi sani da kaza saboda ya ware ta daga sauran mata thumma yuqafu inda al-khamisati fa yuqalu lahu in ya gama shaida guda hudu sai a dakatar da shi a daidai fadin na biyar sai a ce da shi a ja kunnensa a gargade shi ittaqillah ka ji tsoron Allah kai bawan Allah fa inna al-mujiba domin wannan da za ka yi ta ƙarshen yankan wuƙa ce in kai ta fa za ta tabbata wa azabud dunya ahwalu min azabil akhirah ka janye in ka san ƙarya kake yi a maka hukuncin duniya na bulala da jin kunyar duniya yafi maka sauki sama da azabar Allah a lahira in ƙarya kake mata fa in aba in yaki yace shi yana nan da gaske yake yi illa an yutimma yace sai ya cika falyakul sai a bar shi ya cika in yazo sai ya ce wa inna la'natallahi alaihi ko wa anna la'natallahi alaihi yace Allah ya tsine masa ya kira tsinuwar Allah a kansa in kana minal kadhibina idan ya kasance cikin makaryata fima rambaitu bihim ra'ati hadhihi minaz zina idan ƙarya nake yi cikin abinda na jefi matata wannan akan zina wa yadra'u anha al'azab ita kuma abinda zai tunkuɗe mata azaba kar hukunci ya dawo kanta shine kadai wannan mafitar an tashhada ita ma ta yi nata shaidar bayan ya gama nasa arba'a shahadatin billah ita ma ta yi shaida har mataki hudu da sunan Allah tana cewa innahu laminal kadhibin mijinta yana cikin makaryata fi ma ramani bihi minaz zina cikin wannan abin da yake jingina mun na zina ƙarya yake yi thumma tuqafu indal khamisa sannan ita ma din ta gama na hudu in za ta yi na biyar sai a tsaida ita wa tukhawwamu kama yukhawwafu ar-rajul sai a tsoratar da ita irin yadda aka yi wa namijin a ce da ita yake baiwar Allah ki ji tsoron Allah wannan abinda zaki faɗa na ƙarshen tabbas ne yankan wuka ce in kika faɗa fa zai tabbata kar ki jawo kanki fushin Allah a kanki ke da kanki azabar duniya da jin kunyar duniya da asirinki ya tonu ya fi miki sauki akan tonon asirin lahira da azabar lahira fa in abat in tace ita taki ita ce take da gaskiya ƙarya yake yi illa an tutimma tace za ta cika sai a barta ta cika faltaqul ga abin da za ta ce wa anna ghadaballahi alaiha tace fushin Allah ya tabbata akan ta in kana minas sadiqin idan ya kasance cikin masu gaskiya shi mijin in gaskiya yake yi fi ma ramani bihi zawji hadha minaz zina cikin abinda mijina wannan yake zargi na da shi na zina idan gaskiya yake yi to fushin Allah ya tabbata akan ta ai da gani ba zan ce a kaina ba ko kuma ya qulul hakim sannan sai shi alƙali bayan an gama wannan sai ya ce kad farraktu bainakuma tunda abun ya kai ga haka na raba tsakaninku fatuharramu alaihi tahriman muabbada to sai a haramta masa wannan matar har abada ko saura su biyu ne kadai a duniya kamar Adamu da Hawwa'u ba zai aure ta ba wa in kana bainahuma waladun farafa idan akwai da a tsakanin su wanda ya shiga cikin sanadiyar wannan li'anin ko ciki farafahu sai ya kore akan wannan li'anin yace yana wannan li'ani ne akan wannan dan ba nasa bane ko wannan ciki ba nasa bane in tafa anhu shikenan tunda ya riga ya gama nasa wannan da ko wannan ciki ya zama ba nasa ba sawa'un kana hamlan aw mauluda sawa'un ciki ne ko kuma an riga an haifa malam yakun aqarra bihi matukar ada bai riga yayi ikirari yace dan sa bane idan a baya ya riga ya taba karban sa matsayin dan sa to bai isa daga baya zai fasa ba sai dai tun farko aihuwar yace shi bai yadda ba ko yayi tafiya ya dawo ya ga da sai ce wannan ba dan sa bane amma bayan da ya karba sai daga baya ji shakka ya zai ce ya fasa ba za a yadda da wannan ba an wujida minhu ma yadullu ala al-iqrar ko kuma an samu wata karina daga gare shi da za ta tabbatar da da ya yarda ko da bai fada da bakin sa ba ya yarda akan dan sa ne to daga baya bai isa zai fasa ba lima rawa ibn Umar wannan saboda hadisin Abdullah ibn Umar Allah ya kare yarda gare shi anna rajulan la'ana imra'atahu wa intafa min waladiha cewa wani mutum yayi la'ani da matarsa kuma ya kore dan da ta haifa fa farraqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainahuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba tsakanin miji da matar wa alhaqal walada bil kuma yace dan ya zama na uwar ita kadai banda uba
na'am
an fahimta wannan shine babin li'ani abinda ake nufi da li'ani shine wannan rantsuwar na shaida a tsakanin miji da mata wanda miji zai yi akan matarsa domin kore wato domin tabbatar da fasikanci akan ta ko kuma kore mata da an gane ko shahadatul muakkadatun bi aymanin min aljanibaini makrunatan bi la'natin aw ghadab shine rantsarantsa da ake yi na shaida da sunan Allah a gaban hukunci miji yayi mata mata yi duka biyu su yi ko kuma bangare daya yayi kamar shi mijin na wanda yake tabbatar da ko kore fasikanci da kuma tabbatar da ko kore da ga uba wannan shine ake nufi li'ani an fahimta wannan abu na li'ani ya samo asali ne sakamakon hukuncin da aka sani a musulunci shine kowane mutum asali a kansa shine mutumin kirki ne indai musulmi ne baka zuwa ka jefe shi da wata magana ta banza ko ta fasikanci sai kana da dalili kana da shaida kana da hujja idan baka da shi kowane mutum da wanda ka sani da wanda baka sani ba to in baka da hujja ko da kaga waɗansu abubuwa ba zai saka kai shi ga zargin cewa yayi zina ba ko waye ne kuma asali kowane mutum ka dauke shi mutumin kirki ne mai tsarki sai in yayi abin da ya tabbatar maka da kishiyar haka idan mutum ya ce wa wani yayi zina ko ya ce wa wata tayi zina a musulunci to wannan abin da ya faɗa din sunansa kazafi za mu zo mu ji babinsa a gaba cikin kitabul hudud idan mutum yayi haka to abinda Allah madaukakin sarki yace shine idan wanda aka yi wa wannan zagi din ko jifar ya je gaban hukuma kotu yana neman haƙƙinsa to za a kira wancan din sai a ce ka ce wane mazinaci ne ko ka ce wane shege ne bai da uba ko ka ce wance cikin shege ta yi an fahimta ka faɗa sai ce shi bai faɗa ba kuna fahimta ko to shi wanda ya kawo ƙaran sai ya kawo shaida na mutum biyu kadai su tabbatar mazaje biyu masu adalci su tabbatar wane yayi wa wance kazafi ko yayi wa wane kazafi mutum biyu ko zaka kawo ka tabbatar ya faɗa ko a kasuwa ya faɗa ka samu mutum biyu chicken suka zo suka tabbatar wa kotu cewa ya faɗa to wannan mutum da aka ce ya faɗa sai ka ce to a ya tabbata ka faɗa ina dalilinka ba kawai daga an faɗa an ce ya faɗa sai a ce sai a masa hukunci ba ina dalilinka sai ya ce a to tunda abun tone-tone ne da an yi shiru da ni ma na yi shiru amma tunda haka ne ina da hujja me hujjarka sai je kawo shaidu irin waɗannan mutanen da suka tabbatar a kansa ya faɗan sai ya kawo irin su su hudu suka tabbatar da sun gan shi yana zina ko sun ganta tana zina ido da ido kuna fahimta to ana gama in ya kawo wannan hujjar ya tabbatar sai a ce je ka abunka kai ne gaskiya ne sai a dawo kan wannan kuma sai taɗin ya canza amma idan lokacin da aka ce an ce ka faɗa wannan ta ce ko wannan ya ce ka zarge shi da cewa ya yi zina ko ka zarge ta da cewa ita cikin shege ta yi ko kuma ka zargi wannan ɗan cewa bai da uba ka faɗa sai ce eh na faɗa to ba a sha wahala ba sai kwanta sai a zane shi bulala 80 a gaban jama'a kuna fahimta idan kuma bai yadda ya faɗa ba sai wanda ya kawo ƙarar mijin ko matar sai ya kawo shaida biyu kuma kan kumanta nan shaida na uku ake nema biyu don su tabbatar da yayi wa wani kazafi ba magana tabbatar da laifin zina bane an tabbatar da laifin kazafi ne to shi wannan shaida biyu ta isa sai ka kawo mutum biyu suka shaida cewa wani da gaske yayi kazafi wa wani kuma kai da aka maka kazafin musulmi ne baligi mai hankali mai mutunci idan da ba kai mara mutunci ne baka cikin wanda za shari'a ba za ta damu da kai ba kowa ya san ka dama kai dan iska ne to wannan ba sai an nemi wani ko a ce ka tashi ka bar wurin shi wannan sai dai ko a hora shi a ce a karkarin kayawan fada amma ba za a masa hukuncin kazafi ba tunda da ba kai dan iska ne kuna fahimta ko saboda shari'a za ta kare mutum mai mutunci ne to aka zo aka tabbatar da cewa ya fada an gane ko shikenan sai nan ma sai a kwantar da shi a masa bulala musamman in an ce ka kawo shaida sai ce a shai bai da shaida ko kuma sai kawo shaidan guda uku saura daya to sai hada shi shi da uku biyu sai a musu bulala wace ku bayar da shaida akan wane baku da tabbas kuna fahimta to wannan shine kazafi to wannan ya shafi dukkan mutanen duniya ne kowaye ne amma akwai bambanci tsakanin mutumin da wani ya zarga idan wani ne a gefe da kuma idan matarsa ce akwai aure a tsakaninsu akwai san akwai bambanci tsakanin shi da sauran mutane idan matarsa ce idan sauran mutane ne kaga wani yana zina da gaske in kaga ma kana iya jan bakinka kai shiru sai dai ka masa nasiha ko ka ganshi yayi wani abin da yake zubar da mutunci sai ka ja bakin ka kai shiru ka masa addu'a Allah ya shirye shi amma in matar ka ce za ka yi shiru ne haka kawai ai dole kai wani abu a kai to shi yasa dole ya samu hukunci na musamman saboda idan akan wani ne za ka iya yin shiru kuma baka yi laifi ba amma in matar ka ce ai kai laifi in kai shiru saboda ka zama da youth a musulunci kuma da youth annabi ya ce ba zai shiga aljanna ba shine wanda bai kishin matarsa komai take yi ba abin da ya dame shi to dole ka daga maganar in ka daga kuma za a ce ka kawo hujja kai kuma ya zaka ka kawo hujja akan matarka na biyu shine idan ka ga wani in kana so a yi case din zaka iya nemo mutum hudu su zo su gani ka nuna musu in haka kake so amma matarka zaka iya haka ne shi yasa sai aka canza ba kamar yadda sauran babin kazafi yake ba sannan kuma idan wani mutum ne daban ko wata mace kaga yana zina ko tana zina in ka ce ba ruwanka ba abin da ya shafe ka a cikin harkar amma wannan akwai abin da ya shafe ka don zai jawo a haifa maka yaron da ba naka ba kuna fahimta in saura ne ko ba mene ya karata ai ba dole bane ya zama ya taba ka kai kai tsaye amma wannan dole ya taba ka shi yasa kawai dole shari'a ta samar da mafita ba irin wanda aka saba akan sauran mutane ba shi yasa aka samu babin li'ani an fahimta to abin da ya faru wannan abin ya fara aukuwa shine zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Umar Allah ya kare yarda gare shi da Abdullahi dan Abbas da Anas dan Malik da wasu duka sun ruwaito cewa lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama an samu irin wannan ya maimaitu maganar li'ani amma wanda aka fara inji Abdullahi bin Umar shine lokacin da wani da ake ce Uwaym al-Ajlani yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah idan mutum ya samu matarsa tana zina ko ya samu matarsa da wani kato zai kashe shi annabi yace kashe shi yace in ya kashe shi za ku kashe shi ko annabi ya masa shiru sai yace to ya shiru in ya shiru kuma ai shi kuma ya kashe kansa yace in yayi magana matsala in ya shiru matsala in yayi wani aiki a aikace ma matsala to ya mutum zai yi sai annabi ya shiru ya ce masa komai ba an gane ko sai wannan mutum sai ya tashi ya tafi daga baya sai ya dawo sai ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah innal ladhi sa'altuka anhu qadibtu li tulihi wannan abin da nazo na tambaye ka din ya shafe ni an jarrabe ni da shi wannan abin da nake ta zargi ina ta damuwa din gashi yau na kama matata cul da cul tana zina da wani sai Annabi ya ce masa kai kar ka kara jin kawo wannan magana in ka kara ko dai ka kawo shaida hudu ko mu maka bulala 80 anan ba za ka zo ka mana wasa anan ba yace in ce na kama matata kuma mun bulala wallahi ba bulala da za a mu kaza Allah ya ce na ce maka albayyinata ko dai ka kawo shaida wa illa ko kuma fahaddun fi zahrika yanzu ka kwanta ka kwashi ta bane yace wallahi Allah zai tserar da bayana don Allah ya san ni mai gaskiya ne an fahimta a riwayar Abdullah ibn Abbas cewa wannan abun ya faru ne tsakanin Hilal ibn Umayya da Shariq ibn Sahma Hilal ibn Umayya shi yake zargin Shariq ibn Sahma da matarsa shi ma yana tarantsaran sai ce wallahi ya rasulullahi Allah zai ce ci bayana kuma Allah ya san ni mai gaskiya ne kawai ni sai an dauki mataki a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a saukar masa da wani hukunci daban akan maganar miji da mata ba hukuncin da yake a lokacin shine innal ladina yarmuna al muhsanat wadanda suke jifan kamamun mutane ko waye ne thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda idan ba su kawo shaidu hudu ba ku musu bulala 80 wala takbalu lahum shahadatan abada kar ku sake karbar shaidan su daga yanzu wa laikumul umul fasiqun wadannan sun zama fasikai illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu sai wadanda suka tuba daga baya suka gyara fa inna allaha ghafurur rahim wadannan Allah yana yafe musu to wannan hukuncin aka tsaya da aka yi wannan sai Allah ya saukar da walladhina yarmuna azwajahu amma wadanda suka yi suke jifan matan su ne walam yakul lahum shuhada amma ba ta da masu shaida illa anfusuhum sai dai su kansu su ne shaidan su sun gani da kansu ai kuma baka zuwa ka zama shaida da kanka a babin zina to amma a babin aure kana iya zama shaida da kanka anan to ga yadda za a yi sai Allah ya faɗi yadda za a yi to Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce shikenan Allah ya saukar da aya yadda za a yi je ka kira matar sai ka dauko matar Anas ibn Malik yace sai aka ajiye matar a can aka ajiye mijin anan a duk wannan liali da aka yi kashi biyu da na hadisi Abdullah ibn Umar da na hadisin Abdullah ibn Abbas duka sai da mijin yayi matar matai nata ba za ka iya gane wane ne mai gaskiya ba Allahu a'lamu shi sa al'amarin aure sai Allah jama'a da mijin yazo sai ya fara Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai zaka fara tunda kai ka kawo magana aka gaya masa yadda Allah ya faɗa alqur'anin nan sai ya faɗa ce na shaida da Allah cewa ni ne gaskiya ne akan jifar wannan matar tawa da abinda na faɗa cewa ta yi zina sannan ya sake faɗa irin yanda ya faɗi wannan sai ya yi sau hudu a madadin mutane hudu da za su to in yazo zai na biyar sai a ce to dakata to yanzu ka gama ka ce ka rantsa da Allah gaskiya ne yanzu abin da ya rage shine ka tsine maka kanka in ƙarya kake yi ka ce Allah ya tsine maka idan ƙarya kake mata saboda ba za ka zo a gaban musulunci da sunan shari'ar musulunci ka zo ka zargi matarka har ya kai ga ka bata mata mutunci irin wannan ba don ba karamar magana bace saboda magana ce da zai iya sa a kashe ta ba tunda in haddi ya tabbata a kanta tana matar aure kashe ta za a yi baka ka dauki rai da wannan kuma ka zubar mata da mutunci da na danginta da na ƴaƴanta a ce wannan maganar a haka kawai in ba gaskiya kake yi ba ka ce Allah ya tsine maka in yanzu zai fara sai a ce ka tsaya ka ji in ka fara ba da gaskiya ne ba Allah zai tsine maka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a tsare shi sai aka dora hannu akan bakinsa aka ce in ka fada wallahi sai ya tabbata in ka ce Allah ya tsine maka Allah kuwa zai tsine maka don haka ka janye idan ka san ba gaskiya zaka fada ba saboda duk abin da za a yi maka a duniya na daga jin kunya da wurin mutane da hukunci na kazafi a wurin hukuma wannan mai sauki ne in ka kwatanta da abinda Allah zai maka in ka dauki alhakinka wannan an toshe kofar kar mutum ya zo yi wasa da shari'a yayi wa mace kazafi kenan kaga ai ba wanda zai daina cikin hankalinsa yayi wannan wani ko yana da gaskiyar gariya hakura kawai ce ya take ta magana ta kare kar ya kai ga wannan saka in yazo ya ce shi zai ci gaba sai a ce to ka faɗa to shine Allah madaukakin sarki yace miji in yazo Allah madaukakin sarki yace zai ce wato ya shaida da Allah cewa shi mai gaskiya ne akan wannan abin da yake zargin matarsa da shi bayan ya faɗa na hudu sai faɗa a nabiyar cewa tsinuwar Allah ta fada a kansa idan ƙarya yake to da gama wannan sai a ce ka gama naka koma ka je ka zauna sai a kira matar ita ma sai a sa ta ta yi irin yadda yayin nan bambancinsa da nata guda ɗaya ne ai guda biyu na farko ita za ta shaida akan shi ƙarya yake yi shi kuma ya shaida akan gaskiya yake yi kuna fahimta ita za ta ƙaryata shi ne cewa ƙarya yake yi akan wannan abu ita ba ta yi ba amma duk irin yadda aka yi iri ɗaya ne in ta zo na biyar ita za ta ce Allah maɗaukakin sarki ya yi fushi da ita kuma fushinsa ya tabbata a kanta idan gaskiya yake yi me yasa nasa aka ce la'ana nata kuma aka ce fushi saboda la'ana ita ce ta dace da maƙaryaci fushi shi ne ya dace da wanda ya san gaskiya amma ya ɓoye ta la'ana ita ta dace da maƙaryaci saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin shi yasa a nan ma Allah ya ce wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin don haka la'ana ita ce ta dace da wanda ya ƙarya tsinuwa kenan wanda kuma ya san gaskiya ya ɓoye ta ya faɗi ƙarya shi kuma fushin Allah ne ya dace a kansa shi yasa aka kira yahudawa da al-maghdubu alaihim me yasa saboda sun san gaskiya suka ɓoye ta an fahimta don haka idan ta zo sai ta faɗa to shi wannan da ya gama nasa da aka zo Hilal ibn Umayya ya gama ba a kira sharik din ba fa kar ku manta shi wanda ake zargi da shi ba ya cikin case din idan ka zo ka ce wane nake zargi ya yi zina da wance an fahimta ka faɗi sunanta ita ma to sai ka kawo shaida huɗu da za su tabbatar da nata da nata in ba haka ba idan ka tabbatar da nata baka tabbatar da nata ba sai a maka bulala a kansa shi kuna fahimta shi yasa da ya zo sai ya gama faɗan maganarsa a kanta ita matarsa shi ba ruwansa da wancan ɗin kuna fahimta ko da ya zo ya gama nasa da ta zo za ta yi na hudun a yi na biyar ɗin aka tare bakinta a gaya mata sai Anas ya ce sai na jita tana ce la afdahu qaumi sa'iral yau kai ko dai in ja ne sai ta ce kai wallahi ba zan kunyata iyalaina ba wannan abun kunya ba zan bari ba ta ce zan ci gaba zan karasa sai aka ce ta je karasa a ce sai aka ce fa in asarra in ya ce sai ya ci gaba kar ku hana shi ba Allah ba shi ya san gaskiya ba tsakanin shi da Allah shi ya ce na ji ta tana cewa la afdahu qaumi sa'iral yau kai ni ba zan kunyata iyayena ba da har ta ja kaman za ta fasa bayan an ce mata innaha mujiba an mata wa'azi wa'azi ya shiga amma sai ta tuna da matsalar ko babban matsala ba sai ka sani kai ya tace ko dan karasa sauran sai aka ce bismillah zan ki karasa sai ta karasa ta ce fushin Allah ya tabbata akan ta in gaskiya yake ana gama sai manzo Allah ya ce shikenan an gama kesi ya kare shi bai yi ƙarya ba tunda ya rantse da Allah ita ma ba ta yi ƙarya ba tunda ta rantse da Allah mu ba ruwanmu sai an je lahira a ci gaba da kesi din kun bayyanta ko shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an gama sai ce unzuru ku tsaya ku jira ta ku gani tunda tana da ciki lokacin shi Hilal ya ce to ni dai ciki ba nawa bane tunda an riga an gama ta dauki ciki ni ba nawa bane shikenan annabi ya raba su yace laysa laka la sabila laka alaiha daga yanzu ba kai ba ita shikenan ko ya kama gaban sa nashi wain aka ce to ya matarka ana gawawa sai ce na take ta saki uku saboda in har na ci gaba da zama da ita ai ƙarya na mata kenan amma ya zan fadi na san gaskiya ne kuma ci gaba da zama da ita sai ta ce ko baka sake wada ma za a raba ku to wannan cikin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku tsaya ku gani bari ta haifu ku gani idan ta haifi yaro ne kaza da kaza da kaza da kaza to gaskiya ta yi sharri kawai aka mata amma in ta haifi yaro mai iri kaza da kaza da kaza da kaza to gaskiya yi ita kuma ƙarya take ku jira sai annabi ya faɗi siffofi iri biyu fa in ja'at bihi akhalal aynain fadallajat saqain asbagal ilyatain fa huwa lima rabaha bihi idan tazo da yaro mai ido kamar an shafa masa tozali fadallajat saqain mai kutuban kutuban abin nan kwauri ko sannan mai manyan duwaiwai to da ganin wannan yaron in dai kuka ga irin haka to dan wancan ne wallahi sai ta haife shi yanda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ya ta baka cewa annabi yanda ka faɗa da haka ta ba yace ai na ga muku yace laula ma madha min kitabillah lakana li wala hasha yace wallahi inda ba don hukuncin Allah ya riga ya kare ba wallahi da na gara matan nan da na ladabtar da ita tazo ta mana wata da rantsuwa anan amma tunda Allah ya ce haka za a yi ba ruwan mu hukunci ya kare sai an je lahira kun gane maganar to anan kun ji yanda wannan al'amarin asali yanda ya faru kenan da yanda aka yi li'ani a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai hukunci ya zama har yanzu yadda ake yi kenan an fahimta to shi ne malam ya yi bayani duka da muka ji idan mutum yayi li'ani wa matarsa sai ce amma ya zama ya cika waɗannan sharuɗa ar-rajulu imra'atu ya zama matarsa ce kun ji da al-baliga ya zama baliga ce in yar karamar yarinya ce bata zama mukallafa ba dama kuma ba a yin kazafi wa mutum sai in mutum ya zama mukallaf al-aqila mai hankali mara hankali ba mukallaf bane ba a tabbatar da hukuncin kazafi sai wa sai akan mukallafi al-hurra ta zama yace ba baiwa ba ba a tabbatar da hukuncin kazafi akan baiwa al-afifa ta zama kamammiya ba a ce mutum yayi kazafi idan dama ba kamammiya bace al-muslima idan ba musulma bace dama don ka mata kazafi sai dai a ladabtar da kai amma ba za mu ka hukuncin kazafi ba sai sun cika waɗannan sharuɗan sannan bizina ya zama ya zarge ta da zina ne in ya zarge ta da cewa ta cika yawon banza haka kawai ya faɗa ba tare da fitofiliya ce ta yi zina ba ya zarge ta da cewa tana chatting din iskanci da wani kana waye bai dai faɗi cewa ta yi zina ba to duk wannan bai kai yanda za a yi li'ani ba kuna fahimta yawwa sannan malam yace lazimahu al-haddu in lam yura'in ko dai a masa haddi saboda haka ya nuna cewa za a iya mutum haddi ko akan matarsa ne ita ma za a iya mata haddi akan sa in yace ita ɗan iska ce maza suna neman ta ko tana neman maza ko tana kaza ko tana kaza ya kasa tabbatarwa to ya sani za a iya masa hukunci ko da matarsa ce amma in yana so ya yanke yanda ba za a masa hukunci ba shine ya je a yi li'ani kawai in kuma duk bai son duka wannan ya rufe bakin sa in ya ga abin da bai mata ba kawai rabu da ita kar ya je ya jawo makansa bala'in da zai sa ai wannan rantsarantsa an fahimta ko sannan malam ya faɗi yanda ake yin la'ani shi kuma mun riga mun yi bayani yanda ake yi yanda aka yi bayani yanda ake ne ya nuna maka yanda tsarin musulunci yake akan procedure kuma wannan tsarin haka za a bi shi in aka je kotu a gaban alƙali kuma gaban mutane za a yi ba ɓuya za a yi ba an fahimta amma in aka yi shi a ɓoye bai yi laifi ba tunda ba magana ba ce akan haddi shi ne wanda in aka zo yi Allah ya ce dole a yi a cikin mutane amma don an hana mutane tun da rigima ce ta tsakanin miji da mata babu laifi amma wancan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi a gaban mutane ne tun da shi ma a gaban mutane ya zo ya faɗa sannan malam ya mana magana akan yadda za a zo a ƙarshe shi alkalin shine zai raba auren ba wai auren har kawai sai ya mutu da kansa daga an yi la'ani ba sai alkali ya raba an zade ko amma sabar imamu abu hanifa ana yi kawai aure ya mutu amma sabar shafi'i sai alkali zai ce to na raba ku har abada amma aka yi rabiyar na fa har abada ne ba za a sake dawowa ba sannan kuma idan akan maganar ɗa ne sai ya kore ko ciki ne ya kore shikenan za a kore masa to malam ya ce idan mutum da bai riga ya yarda da ɗan ba kenan in mutum ya riga ya yarda da ɗan har ya masa ragon suna ha ya ji ya karɓo certificate of birth kuma an sa sunansa kuma daga wani ya ce ba ɗansa ba ne ƙarya yake ko an ga alamar da take nuna haka ko da bai faɗa ba in yanzu yana fiye wa mutane an haifa mun yaro kuma da ba ka yi suna ai kowa ya tabbatar da ya yarda da cewa na sani to bai isa daga baya fasa ba haka kuma idan aka masa waya aka ce an maka haifuwa mutane suna ta gaya masa ana masa sai shin bai ce komi ba shi ma alama ce ta cewa ya yarda haka kuma ka ce Allah ya raya abinda aka samu sai ya ce amin ai alama ya yarda ɗansa ne kenan an fahimta ko ko kuma ta haifi tagwaye sai ya ce eh da wannan din nasa ne na farko da ta ce sai ce kai wannan kan ba nasa bane ka ƙarya yake ai tunda tagwaye ne amma wannan ya yarda da shi daga baya aka haifi wani daban sai ce bai yarda da shi ba wannan za a iya la'ani amma dukan su a jere suke ɗaya ya fara fitowa sai ɗayan kuma yace kai ƴaƴan sun yawa ɗayan ba nasa bane kaga wannan ba za a yarda da shi ba sannan kuma malam ya ce in aka raba to shi kenan ya zama za a jingina ɗan ga uwarsa ne ba za a jingina shi gare shi ba tunda shi ya riga ya yi la'ani kuma za ku zo ku ce na sani sai a kira shi da sunan mahaifiyarsa wane ɗan wance sai a ci gaba da ita kuma ƴar wane sai ya ci gaba da kakansa ta wurin uba amma ba za a cire sunanta fa a ce sai kakan kawai ba tunda ba shi ya haife shi ba ai sai an faɗi sunanta ita ba sai mun kawo wani suna mun yi misali ba yawa wance ƴar wane to sai a ce shi yaron ɗan wance kawai mai a ciki sauran abin da ya rage gare ku shine inda za ku ji irin wannan duk yaro da ba a tabbatar da ubansa ba kuna fahimta to a musulunci ba a jingina shi ga sunan kowa sai a jingina shi ga sunan uwarsa ai an tabbatar da uwar kuma ba wata matsala ba ce ba abin aibi ba ne ga yaro shi yasa in ka yarda ka ji wani yaro ana jingina shi da sunan mahaifiyarsa sai ka ce ai shege ne yasa haka to sai an maka haddin kazafi kai kuma so da yanzu wannan abin da aka yi bayan an gama an watsi wancan yaro da aka faɗan an ce masa shege ba ruwan shari'a da wannan wannan sai an je wurin Allah shi ya sani ana fahimta ko kuma ita matar ka ce to ai dan shege ne shi yasa ake jingina shi gare ta shi ma sai an maka kazafi a sai an maka haddin kazafi sai in ka gani kana da shaida shikene ka kawo amma har kawai baka zuwa don mace ta haifu an fahimta baka ga uban ba na ruwanka ya aka yi Allah yana abubuwan mamaki ai da yawa shikenan ba ruwanka ka ja bakin ka kai shiru wallahi ina ga muku mutane suna da yawan magana ka je ka faɗi abinda in ka je Allah zai kama kai ce me yasa ka faɗa baka da hujja ka ja bakin ka kai shiru in ka ga wata kaga alamar shakka baka taɓa magana akan ta ba Allah ba zai tambaye ka me yasa baka taɓa yi ba amma in ka ga abinda da gasken ne ma in ka faɗa sai Allah ya tambaye ka me yasa ka faɗa ballantana abinda baka da tabbas Allah ya sa mu dace ke sa saboda sahabbai malam yanda suke da su gaskiya ce guda daya wannan yaron fa da aka haifa aka jingina shi ga mahaifiyarsa da ya girma haka aka girmama shi ya zama babban malami wallahi har gwamna sai da ya a Masar gwamna ya zama babban dan siyasa ko ba wanda ya taba zargin sa aka ce saboda wannan ne zai zama gwamna dan mace ba san ubansa ba waje maka ba san ubansa ba haka aka yi kuma wallahi ya zama da mutuncin sa a musulunci ba za a taba maka a dora maka laifin wani kai ba tunda yaro ba shi ya laifi ba baka yaro in ya tashi koda ba uba duk wani abu na shari'a zai iya rikewa tunda laifi ba a kansa yake ba to ballantana ma wanda ba a tabbatar da cewa laifi aka yi aka haife shi ba don kawai kaji ana jingina shi ba jingina da sunan uba ba. Allah ya samu dace. To yanzu sai dan matsaloli da ya kamata mu dan tattauna akan wannan wadanda ba mu faɗa ba shine mun ji cewa idan mutum ya kawo maganar zargi akan matarsa to asali ba wannan hukuncin babin kazafi ne. Shi yasa muke amfani da wannan dama mu roƙe ku don Allah ku iyawa bakin ku ku rike mutuncin matanku, ku daina zarge-zargen da ba ku da tushe a kai, sannan kuma mata ku iyawa bakin ku ku girmama darajar aure, ku daina zarge-zarge wa mazanku. Wannan zarge-zargen shi yake fara kawo tushen matsala da rashin yarda a tsakanin ma'aurata. Wani saboda zuciyarsa tana da datti, daga matarsa Safi za ta je unguwa sai rinka gano wani sampoti sai ga ta tara tsaye a wuri kaza kashin an jima sai haka a bar ya rikice fa akan abin da bai da tabbas. Daga ya ga wanta ya goye ta a Vespa sai idonsa ba zai nuna masa wamba ba, kawai sai ga wani kato ne. Shikenan irin wannan abun don Allah ku kiyaye shi sai abin da ka tabbatar. Ba a ce ka zama sagaga ka bar matarka ko ina ta je ba tare da wai saboda ba zargi ko waye ta yi waya da shi, ba haka ake nufi ba. Amma abin da bai kai ga kai zargi ba kar kai zargi. Al'asulu akan matarka shine ka yadda da mutunci ne ta ne yasa ka aure ta tun a farko, don in kana shakka ba za ka aure ta ba. To me zai kawar da wannan shakkar in ba tabbas ba? A in ba abin da zai koyar da wannan, zai kawar da wannan tabbas din da kake da shi na halinta, sai ka sake gano wani tabbas. Haka ke ma daga cinga ya kai karfe 11 ina yaje, daga yayi tafiya ya ce ya je gari kaza, yanzu haka hala yana wuri kaza, yanzu haka abu kaza yake. Irin wannan tunanin shi zai sa a dauki waya a duba chatin da wance a je har karshe a ce ai an ga an turo ni hoto an goge me aka goge. Irin waɗannan abubuwa dukan su wallahi ba bukata. Sannan ina ba ku shawari da cewa kai din ka sa matarka da cewa sai ka rinka wannan keke da keken, to fa sai ka kama ta da laifi, saboda dan adam duk wanda ka sa shi a gaba sai yayi laifi. Ba wani mutum a cikin mu ma'asumi, ke ma ki zo ki sa shi a gaba sai kin gano sai kin samu laifi, to haka waye ce ki binciko don ki ga laifi? Haka kai ma dole zaka ga abin da zai bata maka rai. Ban wanka da irin wannan kana gama waya kace da waki kai waya, na ji me yake gaya miki ki gaya mu, kuma na ji ya faɗa da yaren ku ne ki fassara mu duk wannan dogon bayani baka da bukatar shi. Ka kai ta unguwa ka je ka tsaya a kofar gida ka ce ta gama abin da zata yi awa daya ta fito, tana cikin an dan jima ka ce a je duba a ga wance ta cire niqab, duk wannan abubuwa wallahi akwai wanda suke wannan tsananin wa kansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kowa kiyaye mutuncin iyalansa, amma baya irin wannan. Mata in ta tambaye shi za ta je unguwa ko za ta je buki ko za ta je gidansu, sai ba ta dama ta je sai lokacin da ta dawo, ba zai tura wani ya je a bincike ta a yi wane ne, irin wannan abun baya yi. Ana fahimta da kyau? Tun farko in ka riga ka yarda da matarka ba abin da zai cire wannan yardar sai tabbas, kuma tunda baka ga tabbas ba, kuma wallahi ina gaya muku galibi daga cikin matan musulmi wallahi tallahi suna da gaskiya sama da su mazajen. Tsakani da Allah in ka riga ka auri mace galibi in ta riga ta yi aure to tana ji a ranta cewa tana da wata alfarmar da ta fi karfin wani namiji. Kuma ka lura galibi mace in ta fito tana tafiya zaka ga ba za ta daga kanta tana ganin mutane ba, amma kan yanzu in ka fita ka tsaya a bakin titi mai gyada ta zo sai da gyada, kana kallon gyadan kana kallon mai gyada. Allah da gaske ne, ka zo abgindin bishiya kuna hira, wata ta zo za ta hau a caba duk ta rikice duk kuna kallon ta za ta hau, amma wata mace ce zaka ganta tana tafiya da mijinta a hanya ko ita kadai, wani yana fitsari a bakin hanya wata tsaya tana kallon sa, haushi za ta ji ba ta son ganin irin waɗannan abubuwa, amma namiji duk yana gano wani abu hankalinsa yana kai. mace in ta riga ta yi aure wallahi tallahi ka girmama ta ka dauka cewa duk wani abin da kake tunani ba haka ita take ba ce sa Allah ya kira su da al-muhsanatil ghafilat sun ce ta bata ma tuna wannan ba kwanta bata kai kuma ka zo kana ta dora ta akai ce sa in ta ce Allah ya isa wallahi sai Allah ya nuna maka ya isa to haka ke ma kar ki jira ibn sali akan me ga dake ce mijinki haka yake ba da irin shi nake yi ba mijinki in ya fita kawai ki dauka mutumin kirki ne kuma duk abin da yaje alheri ne wato kuma daga tsananin tsoron kishi ne fa shikenan sai ya koma sai azarce daga kishin daga yaje zance wurin wance sai tace to me ake a wurin zance har aka kai karfin 11 na wanki ke da a wurin ki har aka kai 11 da rabi yanzu ya rage minti 30 ma a can saboda ki Allah ya kyauta abu na gaba shine idan aka zo li'ani miji yana korewa kansa abinda zai sa a masa bulala ne fa kawai in ya rantsa nan in bai rantsa ba sai a masa bulala kawai in dai har ya riga ya zo ya fada an gane ko sannan ita kuma za ta iya korewa kanta ne idan ta yi nata rantsuwar idan ya zo ya gama ya ce ni wallahi ba zan rantsa ba a mun bai kai ga rantsuwa ba a baki isa magana ba za ta mutu haka ba ni abin da duk ya kai ga rantsuwa ne ina jin tsoron Allah ba zan rantsa ba sai a ce a ai ko ke rantsa ne ai yanzu magana ta yi nisa idan kuka yi a gida wanda zaki cewa ba sai ke rantsa ba amma yazo gaban kotu har ya rantsa ya kai na biyar din nan to kina yin shiru za a ce kin yarda kenan kawai shikenan sai bulala shine wayadra'u an al'azab ya nuna cewa nukulinta ta kita rantsa ta kita ce komi kawai sai dai a ce to ta yarda kenan السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان انت يشروع إلى النوم في أنونا شواء تاير ذكرا سيكوي أمت وكنشي وكنشي كما نا المؤسل انت رقا أشكي وانا أورين هرآن تالي كي فكي ثاني تاير جيبا باسي أنشي كاوي شيدا حقوبا وانا رنسوان دي انشي شيدا حقوصا كنا فهمت انت ناسو كر أمت تتينا تكوي كي كما أنا يفشي لئي تنكريا تكي an fahimta sannan kuma sai idan aka yi li'ani to waɗannan abubuwa suna tabbata na ɗaya shine ba za a masa hukunci ba tunda ya riga ya rantse to ba za a ce za a masa hukunci ba na biyu shine ita ba za a mata hukunci ba in ta yi nata tunda ta riga ta rantse to kuma ba maganar bita da ƙulli na uku shine za a raba su kuma rabuwa ta har abada na biyar shine dan da za ta haifa sakamakon wannan li'anin idan akan ciki ne ko dan da ta riga ta haifa to ba za a jingina masa ba tunda ya riga ya rantsa to ba za a sa shi dole kuma ce ya zama dan sa ba sai a jingina mata kayanta an fahimci wannan waɗannan su ne abubuwan da suke faruwa guda hudu idan aka yi li'ani sannan kuma abin da yake kaiwa ga mutum har yayi li'ani shine idan mutum ya gama tarsa ido da ido tana zina ko kuma ya samu karinan da za ta tabbatar masa wani ya bashi labari wanda ya yarda da wani ko da shi bai gani da kansa ba an gane ko ya ga babbar alamar da za ta nuna haka to mutum ya ji a ransa ya samu ghalabatu dhann to ghalabatu dhann ne tunazzalu manzilatal yaqin ko da bai gani da idonsa ba ya samu abubuwan da kwarara sun tabbatar to zai iya zuwa ya rantse ta yanda in yace rantsuwa tabbatar da zai iya cewa Allah ya tsine masa in ƙarya yake yi shikenan sai je yayi abinsa sannan kuma abu na kusa da ƙarshe shine cewa kun ji mun yi magana mun kawo hadisi wannan waɗanda muka faɗa nan sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka bari mu ware wani bari mu goge wani iskali da za a samu ko wani tsagera dan shi a yace to a wannan duma abin da muke faɗa sahabban ma ga abin da suke yi da farkon ku sani ba wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka taba ce ko shi annabi yace ma'asumi ne dukkan su mutane ne bayin Allah suna laifi suna kuskure kuma sun yi kurakuran ma amma bambancin su da sauran mutane shine su Allah madaukakin sarki ya ce gaba ɗayan su ya yafe musu abinda suka yi nan. To a wurin waye dama ake neman tuba? Allah ne ya ce laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar, dukkan su Allah ya yafe musu. Don ka duk abinda ka ji mun faɗan nan, da na matar da na mijin da na kowa, a wurin Allah aka yi laifin kuma Allah ce ya yafe. Ai ba karamin abu bane ka zama sahabi, saboda haka kar ku dai ma daina jin wani kaikayi a ranku cewa yanzu an je zaka sha kallo, ba wani kallon da zaka yi. Wallahi Allah ya ce ya yafe. Dama mashi aka yi laifin. To kai kuma in ka yi saka gwada ka gani, ka tsine wa kanka ga yaya za ku kare da Allah. Ana fahimta? Saboda ba za su tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sha wannan wahalar, at ittaba'uhu fi sa'atil usra, su sha wannan wahalar kuma Allah ya kunyata su ba. Allah ya ce Allah ya yarda da su, su ma sun yarda da Allah, sun yi kurakurai, sai Allah ya ce wannan yardar ta riga ta shafe dukkan kurakuransu, radiyallahu anhum wa radu'an. Kuma tun suna duniya Allah ya ce wa a'adda lahum jannat, aljannansu tana jiransu. Kai ne yanzu naka, wallahu a'lam. Allah Ubangiji ya bamu dacewa abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu lada, kuskure Allah ya gafarta mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.